بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونشيكم عشين درسينا بيركو أتكوى دلتاف بالبركة ميسونا تعليم المتعلم طريق التعلم karantar da mai karatu hanyar koyon karatu. A wannan rana ta ainihin Laraba, inda rana ce ta 21 ga watan Sha'aban, shekara ta 1441, wanda ya daidai da 15 ga watan 4 miladiya shekara ta 2020. Za mu tashi shafi na 12. إنما ليتي فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. وأنا فصلي شيكو مزي كران تدامو زابين إلمي طالبين إلمي إنزي كراتو توي زابين إلمي اللي همهم بانسي سي فارادش يغتسي وياك ولي ياغوغي أتكي سننسي شغواني بني هكنا والأستاذ طالبين إلمي زابين مالمي ba kone malami zaka je kai karatu wajen sa ba, za a zabi ake yi wa shariki da abokin karatu. An gane zai muna bayani wasabati da kuma dagewa. Yambagi li talibil ilmi, malami yace ya kamata ga dalibin ilimi an yختاره zaba min kulli ilmin, daga kowane fanni na ilimi, ahsanahu, wanda yafi kyau. In ma littafi zaka karatu, to ka kalli a wannan fanni wani littafi yafi kyau a wannan janibi, sai ka neme shi. In ma ilimi ne, sai ka kalli wani bangare yafi kyau, sai ka karance shi. Mimma ya hataji ilaihi, daga cikin abin da dalibin yake da bukata zuwa gare shi, fi amri dinihi, a cikin al'amarin addininsa, fil hali, a wannan halin nasa. Summa sannan ya koma gama ya hataju abinda yake da bukata ilaihi gare shi, minal yawwa fil mali, a cikin dukiya, kamar kasuwanci kenan. Fa yuqaddimu ilma tauhid, to ababin al'amarin addini zai fara gabatar da ilimin tauhidi, wal ma'rifati, da kuma ilimin ma'rifa, sanin Allah. Wa ya'rifu Allah ta'ala, ya san Allah madaukakin sarki, bi dalili, tare da hujjoji, tare da dalili. Fa inna imana al-muqallidi, domin imanin muqallidi, wanda shi ya san Allah amma babu dalilai, to ya yi gara muqallidi. Wa in kana sahiha, duk da yake imani ne dai sahihi ne, inda na a wurin mu, lakin yakunu asiman, sai dai yana zamowa mai zunubi, litarkin lissa dalali, saboda ya bar kafa hujja, ya bar dalili. To za a rubuta mai zunubin barin dalili. Saboda haka ya san Allah wahdahu ne la sharika lahu, amma ka tambaye shi miya hujja bai sani ba. Ya san Allah mai ilimi ne akan komai, in ka tambaye shi miya dalili bai sani ba. Ya san Allah mai iko ne akan komai, in ka tambaye shi miya dalili bai sani ba. To imani ne sahihi ne a wurin malamai, gazance mafi inganci. Amma ha, in ya tsaya nan, to za a rubuta mai zunubin rashin neman sanin dalilin. Kenan yana nuna maka, in za ka yi karatu, ka yi karatu bi dalili, ka kawata iliminka da dalili. Me ka za ka ce kaza kaza ne saboda dalili kaza. Wa yakhtaru al-atiqa, kuma in zai zabi ilimi, ya zabi tsohon ilimi, kada zabi ilimi sabo. Al-atiqa yana nufin ilimi, ay al-ilm. Wa yakhtaru li'ilma al-atiqa, ya zabi ilimi wanda yake tsoho dunal muhdathati banda ilmomi wanda aka kirkiro daga baya shi ta batun su shi dauku tsoho wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ga sahabbansa kalu dan malamai sun ce alaikum bil atiq ina horonku in za ku yi karatu ku fara da tsohon ilimi kar ku nemi ilimi wanda yake sabo wanda ƴan baya baya suka kirkiro shi ma'ana ko nahu zaka karatu to ko ba ga nahawin ƴan farko kar ka koma ga nahawin ƴan baya in tauhidi zaka karatu to ko ba ga tauhidin malaman farko sahabbai kar ka zo kana karatun tauhidin da ƴan baya baya suka kirkiro su abubuwa suka sa wanda babu shi a zamanin manzon Allah kai watsi da wannan saboda haka yana nufin ilimi wa iyyakum wal muhdathati ina umurtuku da al'amuran da aka kirkiro na ilmomi kenan don suna fassara cewa wai al'atik ana nufin malamai to wannan kuskure ne domin kowanne yayi magana yayi magana kan ilimi yayi magana akan malami yayi magana akan abokin karatu to yanzu yana fara maka da ilimi ne tunda yace faslun fi ikhtiyaril ilm wani ilimi ne ya kamata ka zaba to shine yake baka shawara ka zabi ilimi wanda yake tsoho shine wanda manzon Allah ya sani sahabbai sun ka sani wa iyyaka ka shedinka an tashtagila kakka shagaltu bi hadhal jadali da ilimin jayayya kaga yana cikin al-muhdathat ilimin jayayya da rigima allazi zahara wanda ilimin ya bayyana ne ba'dan qiradil akabiri sai bayan manya manya sun kare min al-ulama daga cikin malaman sahabbai sannan ga kirkiro shi ilmul jadala ake kiransa suna hada shi da mantiki galibi in za ka karanci mantiki to ciki za ka karance shi shi ilimi ne zai koyar da kai komai za ka musanya cewa ba haka yake ba to kaga me yake amfani wannan ilimi mabudin sa shine jayayya da jidali to shine har jayayya ta kai su ga Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah ma sai da sun kai sabani to yi hattara ka da irin wannan ilimi ba ilimin kware bane fa innahu yub'idu at-taliba domin irin wannan ilimi yana nisan ta talibi an al-fiqh daga fahimtar addini kwata kwata zaka waye gari ba ka fahimta addini tare da kai wa yudhi'u al-umra kuma yana lalata rayuwa yana lalata wa mutum lokaci ga abin da ya kamata kai baka yi shi ba har lokacin ya zo ya kai wa yurisu al-wahshata kuma yana gadar da kewa shine tsoro wal adawata da kiyayya adawa wa huwa min asharatis sa'a kai wannan ilimin yana cikin alamun matashin kiyama karatun ire-iren wayannan ilmomi na jayayya da makamantan su da rashin fahimtar addini to yana cikin alamomi na tashin alkiyama mutane na karatu amma karatun yafi fahimtar su yawa to alama ce ta tashin kiyama wartifa'ul ilmi kuma yana cikin alamun cewa an dauke ilimi wal fiqh an dauke fiqh fahimta kaza warada fil hadisi haka yazo a cikin hadisi wa amma ikhtiyarul ustu yanzu shiga malami wani malami ya kamata kai karatu wurin sa yanzu ya gama maka bayani akan me akan ilimi so da haka masu cewa alaikum bil atiq suna nufin malami to ba haka ake nufi ba su malamai suna nufin al-ilm alaikum bil ilm al-atiq shine takadirin zancen ina umurtuku in za ku yi ilimi to ku nemi ilimi tsoho yace wa amma khiyarul ustadi amma zabin malami fayambagi ya kamata ga dalibi an yakhtara al-alama in za ka yi karatu to ka yi karatu ga wanda ya kowa ilimi ga malamai kila su goma ne ko suna da karatu to sai ka auna ka je ka yi bincike ka gano wanne ne yafi karatu cikin su to shi zaka gabatar an bayyana ko inda yafi su karatu ko da sun fi shi karatu shekaru ko da sun fi shi kudi ko da sun fi shi daraja da daukaka inda yafi su ilimi to yanzu ai shine sama akan su an gane ko wal awra da wanda yafi tsantseni shine nisan ta haram da shubha shi ake kira warau ta ka tsantsan in ka ga malami shi dan babu ruwa ne dan yayaye na to wallahi rabu da shi yana halaka ka a ka samu malami mai tsantseni mai ta ka tsantsan wal asanna kuma ka samu wanda yafi yawan shekaru idan zan duk ilimi a martaba ɗaya suke a wajen wara'u ma a martaba ɗaya suke ta fuskar tsoron Allah da imani da makamantansu to yanzu zamu ne sai hawayo ka sake kallon wanne ne yafi shekaru a ciki to kaje inda shekaru zai tahowa a nan saboda shi amfanin shekaru tajriba shekaru a nan kuma a ilimin ake magana ba wai a duniya ba a wanda ya fi su yawan shekaru a cikin gwagwarmaya ta karatu saboda ya fi gogewa ya fi iya fassara ya fi iya bayani ya fi sanin hanyoyi na turku tadris da yadda ɗalibi zai iya gane karatu ba shekaru na rayuwa ba idan wannan kila shekara ta 60 kila ya fara neman ilimi bayan ya ainihin shekara 40 saboda haka ya nemi ilimi ne cikin shekara 20 an gani to sai ka samu ga wani shi kuma shekara ta 30 cikin ilimi ya taso cikin shekara 30 to dan shekara 30 dinnan shi zaka fara gabatar dan yafi wancan shekaru a ilimi to da yawa wasu ba su fahimci haka abin yake ba Allah da Allah ya taimaka kama ikhtara Abu Hanifa kama yadda al-Imam Abu Hanifa ya zabi Hammad ibn Sulaiman ya zabi Hammad ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala ba'da ta'ammuli bayan shi al-Imam Abu Hanifa yayi dogon tunani wa tafakkuri da tunani ko nazari bayan yayi nazari sosai mai zurfi ya kalli malamai na ainihin Kufa to ya gare Hammad ibn Sulaiman ya cika sharuɗa da sufofi na malanta to sai zabe yayi karatu wurin sa akan sauran malamai tare da ko wanda sun kafi shi yawan shekaru amma bai la'akari da wannan ba sai ya amfani da dadewar sa da gogayyar sa a ilimi dan duk wanda yake ka dadewa cikin harkar karatu to sai ba yake ka gogewa yawa ba dai kuke ba wa qala sai ya ce wajadtuhu shaykhan wa qura na same shi tsohon malami ne ya dade a ilimi shine shaykha wa quran kuma ga natsuwa haliman sannan ga juriya sabura mai yawan hakuri wa qala sai shi Abu Hanifa ya ce sabattu na tabbata ko na kafe qawahuna inda Hammad ibn Sulaiman a wurin malami na Hammad Sulaiman fana mai tu sai na samu albarka ilimi sai na samu ci gaban ilimi shine annama wa aluga shine az-ziyada ma'ana da ni kafe qawahuna a wurin sa ne ta kwasa ilimi sai na samu ilimi mai yawa na samu ci gaba a ilimi qala rahimahullahu ya fada Allah shi masa rahama sami'tu hakiman minhu kama isamra qanda naji daga wani mai hikima daga cikin masu hikimar garin Samarqand ya kulu yana cewa inna wahidan lalle wani min talabatul ilmi daga cikin daliban ilimi shawarani ya bani shawara fi talabil ilmi a cikin neman ilimi wa kana aziman alhali ya kasance mai daura niyya ala zahabi akan tafiya ila Bukhara zuwa garin Bukhara li talabi ilmi yana so ya je nemi ilimi to sai je ya kawo mashi wannan mai hikima shawara shi dalibin sai to aka ramaka Allah zan je garin Bukhara karatu amma na zo in baka shawara an gane ko nazo in baka shawara to sai bashi shawara ku ne bashi shawara kuma yayi aiki da ita sai ga amfanin ta to shine yace wa haka za haka yan bagi ya kamata an yi shawara dalibin ilimi ya zama mai bada shawara fi kulli amrin duk al'amarin da dalibi zai yi to ana son ya samu wanda ya natsu da shi malamin sa sai ya je ya bashi shawara fa inna allaha ta'ala domin lalle Allah madaukakin sarki abara rasulahu ya umarci manzon sa sallallahu alaihi wasallama bil mushawara yace wa shawirhum fil amri haka Allah yace ma annabi ka baiwa sahabbai shawara game da al'amari fi kulli al'umuri ga dukkanin al'amura in dai ba wahayi bane walam yakun ahadun ka ku ga babu wani daya afbana da yafi kaifin basira minhu kamar manzon Allah amma hada shi an ce ya bada shawara to kai kana cewa baka bada shawara yace wa ma'a zalika tare da haka wa mirabil mushawara an ka umurci manzon Allah ya dinga bada shawara ga sahabbai wa kana yashawiru ashabahu fi jami'il umuri annabi ya kasance yana baiwa sahabbansa shawara ga dukkanin al'amura hatta hawaijil baiti hatta da buƙatocin gidansa qala aliyun sayyidina ali ya fada karramallahu wajhahu Allah ya karrama fuskarsa an ce wannan shi'ar ne na su yan shi'a abinda yasa suka ce wa karramallahu wajhahu saboda bai an li'annahu lam yasjud li sanamin bai taba yawa wani gunki sujuda ba su ce shi yasa su suka ware shi da karramallahu wajhahu sai aka ce musu to ai ba shi dai adda wannan sifa ba akwai sahabbai da yawa waɗanda su ma haka suke to dan me da ba ku kiran su da karramallahu wajhahu to ko dai ai sifa ba wai wani aibi gare ta ba addu'a ba illa gare ta ba addu'a ta mai kyau amma takaita ta da wani mutum guda shine illa to dan haka in har za a wa sayyidina Ali to duk wani sahabi shi ma ai masa malaman sunna suka ce wannan ba laifi bane ma halaka mar'un sayyidina Ali yace babu wani mutum da zai halaka an mashwarati inda yana bayar da shawara in kaga ka halaka ka samu matsala to babu shawara cikin labarin ka kila masu hikima sun ce wasu sun ce daga cikin masu hikima annasu rajulun wa nisfu rajulin annasu mutane rajulun akwai mutum cikakke wa nisfu rajulin akwai rabin mutum wala shay akwai wanda ma ba komai bane shi ko rabin ma bai samu ba shine yace farrajulu cikakken mutum mallahu ra'ayun wanda yake da tunani wanda ke da ra'ayi sa'ibun kuma ra'ayi madaidaici wayu shawaru kuma duk da haka yana ba da shawara to wannan shi a cikakken mutum wa nisfur rajuli wanda arabin mutum mallahu ra'ayun sa'ibun wanda yake da tunani madaidaici walakin la yashawiru sai dai bai ba kowa shawara to wannan nisfur rajuli ne aw yashawiru ko kuma yana ba da shawara walakin la ra'aya lahu sai dai babu tunani tare da shi wala shay'a wanda kuma ba komai ba man la ra'aya lahu wanda babu tunani tare da shi wala yashawiru kuma baya ba da baya ba kowa shawara qala ja'far as-sadiq Ja'far as-Sadiq yake cewa radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi li Sufyan as-Sauri ga Sufyan as-Sauri shawir ka ba da shawara fi amrika a cikin al'amarinka allazina wa'inda zaka ba shawara su ne waɗanda yakhshawna Allah ta'ala suke jin tsoron Allah kar ka ba da shawara ga wanda bai tsoron Allah wa talabul ilmi neman ilimi min a'la al-umuri yana daga cikin mafi daukaka al'amura wa as'abaha yana daga cikin al'amura mafi wahala fa kanat al-mushawaratu mal yace shawara ta kasance fihi a ciki ahamma wa aujaba ita tafi muhimmanci kuma tafi zama wajibi qala al-hakim wani mai hikima yana cewa idza zahabta ila bukhara in zaka je bukhara la ta'jal
karkai gaugawa karkai gaugawa ko fikhtilafi ko fikhtilafi ila al-a'imma akai san ku to karkai gaugawa fikhtilafi wajen wajen ainihin sassabawa ila la'imma wajen shugabanni mana ka je wajen wannan ka je wajen wannan ka je wajen wannan ko ka sa karatu wajen wani ka sa karatu wajen wani malam wani malamin ka ne malam wani malamin ka ne kana da malamai da yawa yace to in ka je Bukhara kar kai gaugawar yin haka a matsayin ka na dalibin ilimi kuma kana babu wannan ai mushkila ne sai ya ce ga shawara wamkus shaharaini ka zauna wata biyu hatta ta ta'ammala sai kai nazari wa takhtara ustazan cikin garin ka zabi malamin da ka gamsu da iliminsa da tsoron Allah sa fa innaka domin kai idza zahabta ila alimi in ka samu fita zuwa ga wani malami wa bada'ta bis sabaqi ka fara karatu a wurin sa shine as-sabaq inda hu a wurin sa rubbama la yu'jibuka darsu yana yiwa karatunsa baya birge ka kaga fatatrukuhu daga karshe bari ne zaka yi wata zahabu ila akhara sai ka je ka nemi wani malami ko ba eh na daban kuma in kai haka fala yubaraku laka fit ta'allumi ba za a yi albarka a cikin ilimin ka ba saboda yana yiwa barin da kai mishi rai ne ya baci to saboda bata mai ran da kai sai zan ilimin ba za a samu sa albarka ba to shi yasa kamin ka sa karatu to sai ka zauna wata biyu kana bibiyan malamai kana saurare kai kawai kake ka je ga makaranta ka saurara ka je ga makaranta ka saurara ne karshe makarantar da ka je ta kwanta maka sai ka nemi sa karatu wurin cikin wata biyu insha Allah duk wanda ya kamata kai karatu wurin shi kana samu ko to shine abin da yake magana anan yace fata ammal shaharaini sai kai tunani a cikin wata biyu fi ikhtiyaril ustazi game da zaben malamin da ya kamata kare ka wa shawar kuma duk da haka ka bada shawara hatta la tahtaja ila tarkihi ta yadda baka da bukata nan gaba ka bari shi wal iradi anhu ko kauda kai akan sa fatasbuta indahu kuma in ka zabe shi ka tabbata a wurin sa hatta yakuna ta'allumuka mubarakan har neman ilimin ka ya zama abin mai albarka wa tanfa'a bi ilmika kaseeran kuma a haka ne zaka amfana da ilimin ka mai yawa wa tantafi'a bi ilmika kaseeran kuma sai ka amfana da ilimin ka mai yawa wa alam ka sani anna sabra lalle haƙuri was sabata to ne kamata mu tsaya yanzu ya ga magana akai ikhtiyarul ilmi wa ikhtiyarul ustaz yanzu zai shiga bayani akan as-sabat to gobe mun dawo sai mu tashi nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.